أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيانك وانا ما تاد مكهد وانما مسلاشين وعثمان بن عفان ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a safiyar yau Talata 16 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda shine daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya. A wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka cikin sura mu mai albarka suratu Yusuf, wanda yau shine zama na goma, ko yau shine zama na goma a cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf. A gabanin mu fara karatu, farin ciki ya sa ba zan iya bari sai na kammala karatun ba tukunna. Sannan game da program da aka shirya wanda za a gabatar, kuma wanda aka gabatar da irinsa a shekarar da ta gabata a daga wannan majalisi mai albarka, da kuma ƴan uwa da suka sanya mana hannu daga wajen majalisin, ma ƴan online majalis kenan wanda su daga nesa suke amma suna bibiya. Alhamdulillahi, sanar da fara tattara wannan tallafi da aka yi za a haɗa ma wa ƴan uwanmu waɗanda suke cikin gidaddajin gyaran hali. Tun gabanin a sanar da ma ƴan uwa sun yunƙura, sun fara kawo tufafi waɗanda za a taimawa waɗanda suke cikin wannan wurare. To kuma daga sanarwa zuwa yanzu, alhamdulillahi, zan mana bishara baki ɗaya da cewa ƴan uwa Allah ya saka wa kowa da alkhairi. A na farko game da abin da ya shafi tufafi, ana ta kawowa yanzu, nake tambayar waɗanda suke kula da abin, sun ce mafi ƙaranci ba su ƙirga ba, amma an samu tufafi sun kai kala 50. Sannan kuma masu miƙo ƴan canjikansu su ma dai suna ta haɗawa a gurinsu, ban dai san adadin abin da aka samu ba zuwa kawo yanzu. Amma babban abin da ya faranta min rai shi ne, akwai ƴar uwa dattijuwar arziki da muke tare da ita a wannan majalisi, duk da yake yanzu ba ta nan, ta yi tafiya. Amma jin wannan al'amari da ya taso ke da wuya, ta lullube mu da farin ciki, kuma ta sanya insha Allah farin ciki a zukatan waɗancan bayan Allah. Ta ce ta ɗauki nauyin sabulu da omo na prisoners da suke cikin wannan gida. Kowa za a bashi sabulu ɗaya, omo ɗaya, aƙalla mutane 1,700. Da haka kun ga wannan nasara ce, alhamdulillah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya saka mata da alkhairi, ya yalwata arzikinta, ya sanya albarka a cikin rayuwarta da ta zuriyarta baki ɗaya. Alhamdulillah, ya girma ya yi kyawu. Dattijuwa ce, mun yi mu faɗa taki, tana kuma tare da mu a nan, tana zuwa majalisin, amma yanzu ba ta nan ne, ta tafi umra. Don haka mu sanya ta cikin addu'o'inmu na alkhairi, da ita da duk sauran ƴan uwa da suka bayar, da mai kaɗan da mai yawa, Allah ya saka wa kowa da alkhairi, ya karɓa daga gare shi, ya ruɓanya mishi. Jiya, idan ba a manta ba, mun kwana a ƙarshen aya ta 41 a cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf alayhi salatu wassalam, inda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana abin da ya wakana tsakanin annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da waɗannan abokan zama nasa na gidan kurkuku da suka zo suka hakaita mishi mafarkan da kowanne a cikinsu ya yi. Wannan ya yi mafarki, shi ma wancan ya yi, suka zo suke gaya mishi ga abin da ya faru da su, abin da suka gani a mafarki, kuma yake gaya musu fassarar abin da mafarkin nan nasu ta ƙunsa. Mun tsaya a faɗin Allah maɗaukakin sarki, ya sahibai sijini amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yake cewa, ya ku abokaina na zaman gidan kurkuku, eh daga cikinku fa yasqi rabbahu khamra, zai fita daga nan kuma zai je ya shayar da mai gidansa giya, abinda za a hassara, ma'ana ruwan inabi da za a cire wanda za a sana'anta shi har ya zamanto ya koma haka din. Wa ammal akhar, sai ce amma ɗayan kuma, fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi, shi kan za a kashe shi ne, za a gicciye shi, a rataye shi har ya zamanto tsuntsaye sun dinga caccaka suna tsatsaga daga naman kansa. Sai ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, an riga da an zartar an hukunta al'amarin da kuka zo kuke tambaya akan sa ma'ana wannan shine abin da zai zo ya faru hakikatan tun daga shi kun yi mafarki kuma na fassara muku kuma ya riga da ya sanar da su cewa dama wannan falala ce ta ubangiji da ya masa to Allah madaukakin sarki yayi mishi sanarwa na ga abin da wannan mafarki nasu ya kunsa na'am malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
الله مدوكاكين سركي يتشغب دغيا مانا قرشان wannan shafi na abin da ya auku tsakanin annabi yusuf alaihi salatu wassalam da wadannan matasa guda biyu wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai ya ce ga wanda ya tabbatar da cewa shine wanda zai tsira a cikin su shine wanda ba za a kashe shi ba uzkurni inda rabbika ka ambace ni ka tuna wa mai gidanka ne ma'ana in ka je gurin sa kai mishi magana ta فأنساه الشيطان ذكر ربه شيطان يمنتر da shi tunawa ubangidan nan nasa wannan sako da aka basa falabitha fi sijni bid'a sinin sai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya rayu ko ya zauna a gidan kurkuku tsawon lokaci ko kuma wasu shekaru nan bid'a sinin tsirarun wasu shekaru ta daitattu ابن كثير رحمة الله عليه يكيشا ولما ظن يوسف عليه الصلاة والسلام أن الساقي ناجٍ لو كتشند النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ظن ييزتو أنا أظن با أنا مدنى بني با أكان زتون ديكي أنشد الشكة سيدي كمرين دمك سنيارين القرآن يناكاو كلمة الظن تنازوا دماء نوني دبندر تكنزوا ما أنا اليكين تكنزوا ما أنا الشكة kuma takan zo da sauran wasu ma'anonin daban-daban amma kamar yadda Al-Dhahhak rahmatullahi alayhi yake cewa yace kullu dhannin fil qur'ani min mu'minin fa huwa yaqin duk wani dhannu wanda yake an hada shi da wannan dhannu din da tazo a cikin alqur'ani daga mu'mini take to yaqini ce fil ghalib la alla la la ba yana nufin gabaki daya ba yana nufin mafi aksar duk sanda dhannu tazo daga gurin mu'mini a cikin alqur'ani to tana nufin yaqini ومن الكافر فهو شك سنه idan kuma aka jingina al-dhannu daga ka akan kafiri to tana nufin ash-shakku ne shi ma tana nufin kenan yana raba dai biyu bai yadda da abin da aka gaya mishi ba yace sai dai kamar yadda malamai suka mai ta'qibi akan wannan magana an kawo ta Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya kawo ta a cikin tafsirin sa amma malamai sun yi istidraji ma'ana sun yi kokarin bin bayan wannan magana sai aka ga laysat ala itlaqiha amma kuma ala al-umum ma'ana ba a sake take ga baki ɗaya ta cewa duk inda aka ce al-dhanna al-qur'ani ana nufin in dai an fada wa mu'mini ko an jingina wa mu'mini ita ana nufin yaqini ba kamar yadda an jingina wa kafiri ana nufin shakka wani lokacin yakan zamanto ba haka ba sai aka ce musamman daga cikin wurare shine idan ya zamanto ana magana akan al'amarin rahira ranar gobe kiyama to a wannan lokacin koda ka ji an ce al-dhannu game da kafiri game da mushriki to hakika ce domin ya riga da ya gani ra'ayar aini kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wara al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha anan ba fa dhannu ba sun yi zato bane ba ai sun riga da sun yakani wannan shine sakamakon abin da yake za su samu sakamakon ayyukan da suka aikata amma ga abin da ya shafi mu'minai kun ga kamar misali da Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un inni dhanantu anni mulaqin hisabiya duk anan ba zato bane ba yaqini ne mu'mini yayi yaqini da Allah madaukakin sarki cewa zai ga wannan abun dan haka dai adhannu anan gurin ta annabi yusuf alayhi salatu wassalam tana nan a matsayin abin da yake na yaqini kuma wanda yake na hakika kuma ko ba dan wannan magana ba ko ba dan wannan istintaji ba dalilai da siyakin qissar annabi yusuf alayhi salatu wassalam za su nuna mana cewa adhannu anan ba wai ya fadi ta bane ba da shakka domin da ya tashi kai tsaye da zai musu fassarar ai bai sa musu ita a lafazin shakka ba kawai cewa amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ babu wata shakka a cikin jawabinsa. Da haka bayan wannan jawabin da ya ce wa qala lilladhi dhanna ba wai yana nufin wai yana raba ɗaya biyun wani a cikin su zai kufuta bane ba a yana da yaqini kamar yanda da ya ce uzkurni inda rabbika ayya ma riga da ya bashi umarni ba cewa in Allah ya sa ka fita in ka samu dama kai a kawai kai tsaye ya bashi umarni na cewa idan ya je magana a gurin ubangidansa ya tunatar da shi cewa ga fa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mana ya ci gaba da cewa annas saqi najin cewa shi wannan wanda yake mai kula da abin shan sarki ne shayar da shi najin shine wanda zai kubuta qala lahu yusuf khufyatan anil akhar annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai ya mishi magana amma fa ba akan idon dayan ba saboda in ya zamana cewa akan idon dayan annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi ba wannan sako ya nuna kenan me kai ne in ka fita za a kashe ka za a je a gicci ka amma sai yayi tashi da zai mishi magana sai yayi mishi a bayan idon wancan ma'ana wancan baya nan malai ce li Allah yushiru annahu al-maslub saboda kar ya sa shi ya ji cewa shine wanda za a gicci shi nan qala lahu uzkurni sai yake cewa da shi uzkurni inda rabbika ay uzkur qissati inda rabbika wa huwa al-malik ka bada labari na a gurin mai gidanka wanda shine wa al-malik din ma'ana shine babban sarkin gari ne al-walid ibn riyan kaman yadda da dama daga cikin malaman tafsiri suka hakaito fa nasiya zalika al-musa an yadhkira mawlahu al-malik bidhalik wanda akai mawa wannan wasicin akai mawa wannan aikin da ya fita sai manta da sabon da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya bashi na cewa ya tunatar da sarki zaman annabi yusuf a cikin kurkuku yace wa kana min jumlati makayidi ash-shaytan mana yace wannan yana daga cikin irin tarin kullakulle da makida da shedan yake yi sai ya mantar da shi na cewa ya fadi abin da zai iya bayuwa zuwa ga kubutar annabi yusuf alaihi salatu wassalam li alla yatla nabiyullahi min as-sijn saboda kada annabin Allah ya samu kubuta daga kurkuku shi shedan abin da ranshi zaka dare da shi ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ci gaba da zama a cikin kurkukun nan ya dawwama a cikin kunci da matsi to sannan ranshi kai fari domin ya san idan ya fito to da'awa ba kama hannun yaro zai rage mishi daga cikin tawagarsa zai zo ya tunatar da mutane alkhairi ya takafar da su akan abin da ya shafi tauhidi ya gyara musu ya gaya musu abin da yake gyaran dabi'a gyaran halaye shi kuma shedan wannan ne baya su da haka tun daga cin din da aka bi ga hanyar da aka bi na a tunatar da zaman shi domin ya fita to sai ya mantar da shi wannan dan sakon da zai ji ya kai wannan ita ce fassara ta farko da malamai suka tafi akai na cewa fa ansahu shaytanu dhikra rabbih fa labitha fi sijni bid'a sinin ai sai shedan ya mantar da wa anan gurin sai ya mantar da dan aikin ya gaya wa ubangidan nan nasa ga abin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kawo malamin ya kawo mana magana ta biyu wanda akwai malamai masu tafsiri da dama da suka tafi akan ta na cewa annad damir aidun ala yusuf Allah madaukakin sarki yace fa ansahu shaytanu dhikra rabbih fa labitha fi sijni bid'a sinin ai ana nufin annabi yusuf alaihi salatu wassalam shine ya manta ambaton ubangijinsa ma'ana sai ya zamanto abinda ake so a ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam madadin ya ci gaba da neman taimako da agaji akan Allah ya kawo mai mafita sai ya bada sako ma dan aiki wanda yake ganin idan ya je ya bada labari a gurin sarkin nan za a tuna da shi a kawo mai dauki akan wannan yanayi da yake ciki akan wannan hali da ya fada wannan kuma su ma wani bangaren na malamai na tafsiri sun tafi akan shi da yawa wanda suke ganin ra'ayinsu shine wanda ya mantu wannan anan domin Allah madaukakin sarki bai sarrafa suna ba fa ansahu damiri akai amfani da shi idan anan gurin damir din dayan biyu ne domin magana ce ake yi tsakanin mutum biyu wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma annabi yusuf alayhi salatu wassalam si yayi magana ga wanda yake zaton ko wanda yake da yaqini afwan akan cewa zai kubuta daga cikin wannan gidan kurkuku uzkurni inda rabbika in ka je gurin ubangidanka ka bashi labari na ka tunatar mishi da al'amari na ta yayi wa sirrab kana da zamana a cikin wannan gida na kurkuku fa ansahu sai aka mantar da shi ash-shaytanu dhikra rabbih shedan sai ya mantar da shi ambaton ubangijin to anan ad-damiru innan fa ansahu sai ake tunanin to wa tunda an yi magana ne ta mutum biyu annabi yusuf shine mai maganar mai umarnin sannan kuma ga mai sauraro to da aka ce sai ya manta wa ake nufi ya manta a cikin shi to wannan shine dalilin khilaf ne mai fadi a tsakanin malamai na tafsiri kuma kowanne a cikin su yana da wijihat nazar amma abinda malamai suka fi tafiya akan shi da dama kuma wanda taujihin su ya fitowa fili idan aka yi lura da kiyasin ayar da kuma kiyasin kissar gabaki daya za a fi rinjayar da cewa wanda ya manta din nan shine wannan wanda aka yi ma wasici da yaje ya fada domin suka ce ba'idun a ce annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya manta ne ma agaji daga gurin Allah shine fa wanda din nan duk taki kalilan maganar shi tauhidi maganar shi na dogara ga Allah a gurin Allah nake nema Allah ka kubutar da ni sai a ce kuma ya manta da ambaci ubangijinsa da sauran taujihad dai da malamai suka yi wanda yake nuna cewa an rinjayar da bangaren abin da ya shafi cewa wannan abamir ya'udu ila Yusuf alaihi salatu ila saqi ba wai ila Yusuf alaihi salatu wassalam ba sai malamin ya ci gaba da cewa wa qad ruwiya an al-hasan wa qatada mursalan an kulli minhuma wa hadhihi al-mursalat ha huna la tuqbal law qabila al-mursal min haythu huwa fi ghayri hadha al-mawdi' wallahu a'lam malan shi ma ya tafi akan ra'ayin cewa ba fa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ake nufi ba ana nufin wannan dan aika wannan shine ra'ayin al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi sai ya ce wa amma al-bibba فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ سَيَزَوْنَ أَجِدًا كُرْكُكُنْ نَمْ بِضْعَ سِنِينَ وَسِشِيكَرُ البضع أي رلا ربشين أنا مغانا أكن بضع تو أنا مغانا أكن أدديني ونديك يا فارا دقا أكو زواتر بكي قوم با هما يأتي قدابي داك دقا أكو زواتر شيني يا رن البضع إذن أمبدا aciki yaran larabci to da haka sai malamai suka yi ikhtilafi sabani to bid'a sinin din nan shekara nawa yayi a cikin wannan gida na kurkuku kenan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wasu suka ce a yayi shekara 7 wasu suka ce a yayi shekara ma har 10 wasu suka ce anan a yayi shekara 12 wasu 14 wasu kuma dai suna nan akan cewa ma bainat talati ila tis'i tsakanin 3 zuwa 9 wanda wannan magana su tafi karfi saboda me asalin kalmar babu dalilin da yake nuna cewa ba haka take ba kalmar a yaran larabci ga abin da take nufi kuma anan gurin babu wani abu da yake ishara ko yake lazimta cewa ai tawilin ta a daga ta akan wannan sai dai me a bar da cewa shekara 3 zuwa 7 kaman yadda Wahab bin Munabbih yake cewa maka ta ayyubu fil bala'i 7 wa yusufu fis sijni 7 أيوب عليه الصلاة والسلام يا أنتي أول شيكروبة وأشين إبتلاء إن ده الله ما دوك كل سلك يجرب تشيش دشين أنا شل لابي أكمل إن ده النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يا شيكرا بقي أجدا كركوكو توان النم وانشي نم قرن شيني كريشان تتونا وراء النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ده وان النم ما سوما بركيد سوك زود وكما ساقن ده يبايا إذا مك دوكي تندجا فرقان أبن ده فارو حرزوانا na farko akwai matsala wadda take mai muhimmanci wadda take da alaka da mafarki wadda munasabar magana lallai za ta sa a kawo ta saboda tunda anan gurin akan gaban nan ana magana ne akan abin da ya shafi mafarki mu sani cewa abin da ya shafi mafarki da fassarar sa abu ne wanda yake da tushe a addini ba wai wani abu bane ba wanda basu imani da Allah bane suke yi ko kuma abu ne da babu shi a ingantacciyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akwai shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa kyakkyawan mafarki wanda bawa mumini zai yi idan ya kwanta yayi bacci to yana daya daga cikin ajza ma'ana bangare ma'ana kamar ka ce ka kasa abu bangare bangare ce to an kasa annabta 46 kashi 46 kyakkyawan mafarki juz'un ne ma'ana bangare ɗaya ne daga cikin wannan kaso na 46 na annabta wanda abinda hakan ke nunawa shine cewa an sanya kyakkyawan mafarki da mumini zai yi ya zamanto gaskiya kuma ya zamanto wani haske ne da Allah madaukakin sarki ya ni'imta shi da ganin wannan hasken a cikin mafarkinsa na abinda zai gani na kyakkyawan sako na abinda zai gani na bushara ta alkhairi dan haka kasancewar shi daga Allah annabta daga Allah madaukakin sarki take sai aka bangarantar da kyakkyawan mafarkin da mumini zai yi a cikin annabta amma fa ba wai ana nufin cewa yanda annabta take zuwa da sako na shar'antawa haka mafarki zai zo da sako na shar'antawa ba a'a sai dai ta bangaren gasgatawar din kamar yanda malamai da dama suka yi taujihin wannan lafazi kuma wannan hadisin yana da riwayat daban-daban akwai riwaya da tazo akan 56 akwai riwaya da tazo akan 60 akwai riwaya da tazo akan 70 da ma sauran lafuzza dan haka dai ita ko in ce shi kyakkyawan mafarki da mumini zai yi zai kunshi dayan abubuwa ne kamar haka ko dai ya zaman to bishara ce ta alkhairi ake yi maka ko kuma a wani nuni ne ake maka wani jan kunni ne ake maka akan wani abu wanda yake na sharri ko wani abu da zai iya tunkaruwa ko zai iya faruwa da ake so ka dauki shiri akan al'amarin kai abin da ya kamata to haka mumini mafarkin sa yake zuwa malami auna rahman yake cewa war ru'ya salihatu allati takunu min allah laha shurutun thalatha musani cewa mafarki da mumini zai yi wanda ake ganin shi cewa wannan mafarki ne daga Allah madaukakin sarki to lalle ya zaman to akwai sharuɗa guda uku kafin a yanke mafarki wannan hukunci yace na farko Allah ta kuna mukhalifatan lishar wannan ru'ya da mutun zai wannan kyakkyawan mafarki ko wannan mafarki da mu'mini zai yi kar ya zaman to yana cin karo da shari'a kar ya zaman to yana cin karo da hukuncen Allah da manzansa dole ya zaman to abinda wannan mafarki ya kunsa ba wai cin karo bane ba da abin da yake tabbatacce na addini sai kawo mana misali da hadisin da yake tabbatar da hakan shine wata rana wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da shi inni ra'aitu ra'si duriba fa ra'aituhu yatadahdahu yace nayi mafarki ya manzo Allah sai nayi a wannan mafarkin an yanke kaina an fille kaina daga ya rabu da gangar jikina fara'aituhu yatadahdahu sai na ganshi yana ta kamar kice yana ta gangarawa yana ta tsalle a ƙasa yana tambulin saboda ya rabu da jikin kuma bai nutsu guri guda ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya'midu ash-shaytanu ila ahadikum shaytan zai nufaci ɗaya daga cikin ku zai nufi ɗaya daga cikin ku zai zo wa ɗaya daga cikin ku fa yatahawwalu lahu sai ya yi mishi wani khayal ma'ana ya zo mishi da wani abu wanda zai haska mishi shi a cikin mafarki wanda zai zamanto abin razanarwa abin tsoratarwa abin tashin hankali abin da mutum ya gani ba zai nutsu ba thumma yaghdu yukhbiru an-nas sai kuma shi wannan sai waye gariyana ba mutane na bani anan sai malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana ne lil inkari ma'ana labarin da kazo kana bayarwa ba abin bada labari bane ba irin wannan mafarkan idan an gansu ba a bada labarin su alal insani sukutu wal i'rad abinda ake so mutum ya kame bakin sa ya kuma kawar da kai daga wannan kuma idan ba a manta ba tun lokacin da muka yi magana akan mafarkin annabi yusuf alaihi salatu wassalam mun fadi yaya ne abinda malamai suke fada na abinda suka samu daga sunna manzana sallallahu alaihi wasallam nan mutum idan yayi mafarki kyakkyawan mafarki ga yanda zai yi in yayi mummunan mafarki ga yanda zai yi duka mun yi bayanin wannan na biyu malam yace an yi tadakkaraha wa yadbataha min ghayri tadyi'i ba'dihha sharadi na biyu da mafarkin mumini zai zamanto zai amsa sunan ar-ru'ya salihah shine ya zamanto yana tana abin da ya gani a mafarkin mafarkin da in ka tashi bada labari kai ma zaka tunu wani bangaren ya kubce ma ko wani bangaren ma baka gane me yake faruwa a wannan gurin ba fa inna dai'a ba'dihha fa in dai'a ba'dihha fa laysat bi shay'in yace idan mafarki mutun ya tashi ya ji cewa ya tana wani bangare bai tana mata wannan mafarkin la yu'addi ila ma'ana ko da ka samu wanda zai fassara ka gaya mishi ba zai isa ga natijar da ake tunanin za a samu domin kai ma ka manta wani bangare wani sashi na mafarkin na uku sai ya ce Allah tudkhila alayhi al-huzna wal adha fil badani wannan mafarki idan ya zamanto in ka tashi kai wannan mafarki zaka tashi da damuwa da kunci da tashi hankali to wannan mafarki ba ru'ya salihah bane ba wa illa fa hiya min ash-shaytan wannan mafarki ne daga shaytan ar-ru'ya salihah ba ta gadarwa mutum tashin hankali da tsoro da firgici in shi kyakkyawan mafarki wanda yake daga Allah nutsar da zuciyar mumini yake bishara yake mishi da wani abu na alkhairi an karar da shi yake akan wani abu da ya kamata ya lura akan shi amma mafarkin da za a tashi ai ta haki ai ta ta to wannan mafarki ne da yake kunshe da tasiri na shaytanu sai mutum ya nemi tsaron Allah madaukakin sarki da gare shi to abin da ya shafi fassarar mafarki kuma yana daga cikin abin da aka fitinu al'umma da shi a zamaninmu na yanzu shine masu fassarar mafarki kuma ba kowa bane ba yake yin fassarar mafarki bi haƙƙin domin ilimi ne sani ne da Allah madaukakin sarki ke ba wanda ya ga dama a cikin bayansa da haka in kina da mafarki kina so ki bayar a miki fassarar mafarki ko kuma kina tunanin yanzu kin ji ana ta magana akan mafarki mafarki wai sai kike ganin ke ma za ki zama mai fassarar mafarki ko abin ba da ka bane ba ko wasu sharaɗai da lallai ne sai mutum ya cika su kafin ya zamanto mai fassarar mafarki kuma kafin ya zamanto an kai mishi mafarki a ce fassara suka ce na farko al-ma'rifatu bi dilalatil lughati allati tahki biha ar-ru'ya ya zamanto cewa wanda ake ba wa labarin wannan mafarki domin ya fassara ya san menene yaran da aka yi mafarkin da shi. Yanzu misali munan ai Hausawa ne, misali anan da muke zaune Hausa Fulani, sai a samu wata bakon yaro yare ta zo nan gurin, sai ta ce a mun kuma muna da wanda ta iya fassara mafarki, sai a ce za ta gaya miki, ki zo ki gaya mata mafarkin da kika ta fassara miki, kin ga aikatance za a yi. Ke ba ta jin yaranta, ita ba ta jin naki, to yaya za a yi abin ya fito clear? To shine abin da suke faɗa, dole ya zamanto kana jin yaran, hakikanin yaran da aka yi wannan mafarki da shi din sannan tukunna. Na biyu yace al-ma'rifatu bi nususil kitabi was sunnati wa ma'anihima. Mutum ya zamanto ba wai molan ka bane da yana da ilimi na addini, al-Qur'ani da sunna ya koshi da su, sannan ne zai shiga ya faɗa cikin abin da ya shafi fassarar mafarki. Al-thalith an yakuna lahu firasatun wa basira. Mutum ya zamanto mutum ne wanda yake mai kaifin hankali, mai tsinkaye akan abin da zai iya zuwa ya zo, irin wanda Allah madaukakin sarki zaben su yake a cikin bayi, da tadda tunanin mumini da harshen mumini akan tsinkayen abin da zai iya zuwa ya auku nan gaba, ba kowa Allah yake bawo. Shi yasa cikin magabatan mu kuma wanda muke raye da su yanzu, sai ka ji mutum ya ce idan ba a yi hankali ba kaza din nan da ake aikata zai iya haifar da kaza, sai kuma bayan wani lokaci sai aga ga wannan abin yana faruwa, kai ka ce an haska mishi, to kai ka san wannan datarwa ce da Allah madaukakin sarki yake mishi, to mallan yace sai ya zamanto mutum yana da waɗannan sharuɗa guda uku. Yace wa yambari, kuma yana dacewa ga wanda yake idan aka bashi labarin ga fassarar mafarkinka, ko kuma ga shi wanda yake mai fassarar mafarkin, to ya sani fa cewa zai iya kuskure kuma zai iya daidai. Kar mu dauka cewa wai kawai shikenan in duk ya cika waɗannan sharuɗan duk abin da ya faɗa daidai ne, a'a. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam anan bil wahyi Allah madaukakin sarki ya datar da shi, kai kuma zaka iya samun dace ga daidai, zaka iya samun kuskurewa. Wata rana wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana zaune a majalisin sa tare da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, sai yake cewa ya Rasulullah nayi mafarki, sai yake ta bada labarin ga abin da ya gani a mafarkin, ga shi kaza ga shi kaza, sai sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullah ba ni dama in bashi fassara mafarkin, sai sayyidina Abubakar ya ce abinda mafarkin ke kirfi shine kaza da kaza da kaza da kaza. Sai kalli manzo Allah sai ce ya Rasulullah nayi daidai, sai manzo Allah ya ce asabta wa akhta'ta, wani gurin kayi daidai wani gurin kuma ka kuskure. Wannan ya nuna ashe ne za a iya dacewa da daidai kuma za a iya yin kuskure, watakila ma gabaki ɗaya fassara ka iya tashi a kuskure, ce abinda kai hasashe ba haka ba, watakila ɓangaren ta ya zamanto daidai wani ɓangaren ta ya zamanto kuskure. Don haka dai abinda ake so mutum ya yi ƙoƙari ya gane kuma ya sani shine ba wai in an fassara mishi mafarki yana nufin cewa shikenan 100% abinda yake faruwa ba kenan. Sannan kuma mu sani cewa fassarar mafarki ba ta da wata ka'ida tatbiqiyya, ma'ana wata formula wanda za a dora ta a ce duk wasu mafarkai akan wannan ka'ida za su hawo, kamar irin formula din nan ta math da za a bayar a ce kawai akan ta za a yi, ba haka fassarar mafarki take. Wani lokaci yakan zo a kaza, wani lokacin yakan zo a kaza, to dan haka kar ka zamanto ka sa wata ka'ida ka ce lallai in ai mafarkin kaza to kaza ne, irin yadda za ka gani yanzu ko a media ana samun masu irin wannan ai ta rubuce-rubuce, in kin mafarkin kaza to kaza ne, in kin mafarkin kaza to kaza ne, babu sharadi. Ya danganta da yanayi, ya danganta da dabi'a, ya danganta da watakila abin da yake yana kai kawo a rayuwar mutum, da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya nufa na kaddararsa. To amma duk da haka babban abin jan hankali wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu tunatar da juna shine addini ya bada dama a yi fassarar mafarki ga ahalinsa, ma'ana ga wanda suka cancanci suka cika sharadansu. To amma fa bai cikin abin da addini ya ba ma wa muhimmanci mai yawa, ma'ana ba wai kawai shikenan mu zamanto ummatul ahlam ba, daga mun yi mafarki sai mun tafi mun je an gaya mana me yake rufi mu, sai hankalin mu gaba ɗaya ya koma ka cokan kan mafarkin da muka yi. Wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke za su iya sa mutane su kauce akan abin da ya shafi aqida, su samu matsala a cikin abin da ya shafi watakila mu'amalar su da ƴan uwansu da waɗanda suke gefen su da kaza, saboda sun ta'allaka rayuwarsu da mafarkai da kuma abin da aka fassara musu. Shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yayi inkari, ma'ana yayi kushe ga fassarar mafarki akan Ibn Sirin da yaji yana ana fassarar mafarki, yace shi wannan ba ya cikin abubuwan da ya kamata a ce an ba ma wa muhimmanci. Addinin musulunci bai bukatar wai sai an maida hankali akan mafarkai tukunna, sannan za a samu abin da ake so a cimma ko a kai ga inda ake so a kai. Sannan irin watakila abin da ake hasashe zai iya faruwa ko na rashin daɗi yana cin abin da watakila zai iya sa mutum ya zamanto cikin rayuwa ta ɗarɗar da fargaba, kun ga daga nan an samu matsala ta aƙida. Shi yasa wanda ba yi da wannan kyakkyawan turke na aƙida ɗin zai samu damuwa. Mu kalli hikimar da ta sa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bai fara musu fassarar mafarkin kai tsaye ba, sai da ya kafa musu wasu turaku na aqida wanda idan suka tsaya akan su ne to duk abin da aka ga ya maka na me mafarkin ya kunsa na fassara ba zai dame kai daga ma hankali amma irin rayuwar nan da muke ciki yanzu gaskiya akwai tunanin cewa mutum idan ya zamanto ya ta'allaka rayuwarsa da in yayi mafarki sai an fassara mishi to zai iya fadawa wani tangal-tangal din a babin aqida ka dinga tunanin ga wani abu zai same ka mara dadi ga kaza ga kaza ga kaza wanda cikin abubuwan da za su iya yiwuwa su cutar da rayuwarka ƴan uwa masu albarka tun daga wannan abin da ya shafi labarin bayin Allah nan da suka zo da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka kawo mishi labarin mafarki har zuwa yanzu wannan kamar wani page ne shi ma na kissoshin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin wannan sura mai albarka a kuma tarihin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kuma kamar yanda muke tafatin farko in muka dan samu wata gaba da watakila akwai wasu darussa muhimmai da ya kamata a ce mun fita da su to zamu tunatar da juna na farko fadin Allah madaukakin sarki qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi wannan ita ce amsar da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ba ma wa waɗannan mutane da suka zo suka kawo mishi abin da yake yana da musu to abinda Zamakhshari yake cewa cikin tafsirin sa Al-Kashshaf yake cewa a wannan aya zamu fahimci fihi anna al-alima idza juhilat manzilatuhu fil ilm a cikin wannan magana da Annabi Yusuf yayi zamu fahimci idan aka samu wani masani amma a inda yake an jahilci irin falala da baiwar da Allah ya masa an jahilci irin tarin ilimin da Allah ya masa ko wani bangare na ilimi da yake da sani akai fawasafa nafsahu bima huwa bi sadadihi sai ya wasafta kansa ya bada labarin kansa akan ni Allah ya hore min sanin kaza na san kaza na san kaza wa gharaduhu an yuktabasa minhu manufar shi lokacin da yake fadan wannan abin shine a karu da shi a fahimta daga gare shi domin in ya fada kara dauki zancen nasa wasarere a fahimci cewa fa yana da wata baiwa yana da wani ilimi wa yuntafa'u bihi fid din kuma amfana da shi a addini yace lam yakun min babi tazkiya wannan abun bai zamanto a babi na tsarkake kai ba ma'ana kina da wani ilimi da Allah madaukakin sarki ya sanar da ke miki baiwarsa kika fahimta sai kika je wani gurin da ana kishirwar wannan ilimin ko wani abu yana aukuwa kamar irin yadda watakila yanzu zaki iya zuwa ki je gidan kitso shine gurin ka zo na zo ko gidan kitso misali kowa ya zo daga gurinsa daban wani watakila bai san wani ba sai kika ji ana wani musu akan wata matsala ko ana neman sani akan wata matsala ta addini ke kuma kin san ta to zaki iya ki musu bayani akan wannan matsalar da kika samu ana magana akai cikin abin da zai amfanar da su ta iya yiwa in kin ga in kin fada kai tsaye ba za a yadda ba ki yi ni fa alhamdulillah Allah ya mana ni'ima da muna cikin ɗaliban malam wani ko mun yi karatu a guri kaza dan su nutsu da abin da zaki gaya musu su san ba wai mu lanka bane ba ko ra'ayi sai suka ce ku kalli Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da suka zo suka tambaye shi sai da ya gaya musu irin falalar da Allah ya mai dan su ƙara nutsuwa idan da inna naraka minal muhsinin ce muna maka kyakkyawan zaton kana cikin nagartattu kana cikin masu ibada masu kyautata wa mutane wanda muke zaton zaka kyautata fassara mafarkin nan to sai ya ƙara tabbatar musu ya gaya musu abin da zuciyarsu za ta nutsu abu na biyu shine fadin sa dalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas wannan yana cikin falalar Allah madaukakin sarki da ya mana da kuma falalar da yawa mutane Imam Qatada yake cewa innal mu'mina la yashkuru ma bihi min ni'mati Allah wa yashkuru ma bihi min ni'mati an-nas musani cewa shi mu'mini na kwarai har kullun a yanayin da aka san shi shine yana godewa Allah madaukakin sarki akan ni'ima da falalar da yayi mishi sannan kuma yana godewa Allah akan ni'imar da yayi wa sauran mutane ba ma shi din ba domin Annabi Yusuf ya wadatar da shi yace falalar da Allah ya masa shi da iyayensa da ya fada ku wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa yaqub da in ya fada haka kadai to ai in yace mun gode Allah akan ni'imar da ya mana amma sai bai kalli iyayensa ba sai kalli na al'umma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mawa al'umma abu na gaba cikin abin da zamu fa'idantu da shi a cikin wannan ayoyi fadin Allah madaukakin sarki inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyya zalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun malam yace Muhammad Rashid Ridha a cikin tafsirin shi tafsirul manar yake cewa min al-ajab anna hadhihi al-haqiqah allati bayyana al-quran fi mi'ati al-ayat al-bayyinati tutla fi as-suwar al-kathira bil asalib al-baligha صار يجهلها كثير من الذين يدعون اتباع القرآن. يشي ونن أبن دا ونن آية تقنسا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وأن لا يؤمرني لشي واشي كأيني ذا أبو تاموا ونن كما حنير ونن جدادة وكنشن الله مدعوك كنسركي شيني حنيا تأديني ونجيكي ميككي أما فديرا دكتك متاني بسوسان هكذا. Yace irin wannan ma'anar ta maimaitu a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani, amma da yawa daga cikin mutane wanda suke da'awar mabiya Alkur'ani ne sun jahilci wannan ma'ana. Fa minhum man yajhalu haqiqata at-tauhid, yace daga cikin mutane akwai wanda ya jahilci me ma wai ake nufi da haqiqanin tauhidi shi karan kansa. Fa yatawajjahuna ila ghayri llahi idza massahum ad-dur, idan wani al'amari ya faru da su na damuwa na kunci na abin da ake tsoro kawai sai su tafi gurin wannan Allah. Shikenan kina nan kullun kina cewa la ilaha illallah la ilaha illallah, amma daga zaran wata matsala ta tunkaro ki sai ki tafi zaki je a duba miki, zaki je ayi miki addu'a a nema miki tsari, zaki je ki karbo dafa'i, zaki karbo jalabi, zaki karbo wacece, shikenan ya zama kina kiran cewa kin san Qur'ani kina bin Qur'ani, amma ne jahilci haqiqata at-tauhid, kin jahilci haqiqanin abin da yake tauhidi ne wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi kuma ya aiko annabawa duk da suka zo da sakon shi. Sannan kuma koda baki jahilci ta yin hakan ta hanyar shirka qararaba, to ta iya yiwuwa ya zamanto ta wani hanya na dori irin yanda ake cewa malamai ne ai addu'a kawai za su yi mana abu domin illa li yuqarribuna, da muke cewa su yi mana addu'a ba wani abu bane ba, kawai mun ga sun fi mu kusa da Allah ne muke zuwa muke cewa su yi mana addu'a, ai suka maka addu'a Allah yana karba, kamar an ga miki ke in kika yi Allah madaukakin sarki ba zai karba. To wannan yana cikin abin da wannan aya ta inna hukmu illa lillahi taqarrara. Kazalika da cewa a cikin wannan aya Allah ya nuna mana menene addinin sa wanda yake karbabbe kuma miƙaƙƙe wanda yake dodar. Al-muqimu lil aqaidi wal akhlaqi wal a'mal, wanda addini ne wanda ya kunshi abin da ya shafi aqida kuduri na zuci, abin da ya shafi dabi'u, abin da ya shafi ayyuka. Addinin musulunci duk bai kyale ba. Alladhi la tastaqimu umurud dini wad dunya illa bihi, cikin abin da yake rayuwar addini kai da rayuwar duniyar ma gabaki ɗaya ba za ta miƙe ba sai da wannan addini na gaskiya. Shi yasa duk wanda kwakwalwar shi ta karanta mishi cewa ko wani abu wanda yake faruwa ba zai samu mafitarsa ba sai a wajen addini, sannan zai samu to daga lokacin ya fara jiwo kansa tsoron cewa shedan yayi nasara ko yana niyyar ya galaba a zuciyarsa. Ki ji kin samu yaqini, inil hukmu illa lillahi, duk abin da zai je ya dawo a cikin rayuwa to Allah madaukakin sarki gare shi al'amura suke komawa, yanda ya ce haka za a yi, yanda ya umarni haka za a bi, kuma yanda ya ga dama haka yake wakana, kuma yanda ya ga dama haka zai sakamako. Ki samu wannan yaqinin a cikin zuciyarki. Abu na gaba a fadin Allah madaukakin sarki, ya sahibai sijni a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Al-allama as-sa'di rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa yake cewa fa Yusuf alayhi salam lam yazal yad'u ila Allah falamma dakhala as-sijna istamarra ala zalik. A ina annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yi wannan magana a cikin kurkuku, ya sahibai sijni da suka zo suka kawo mishi mafarkin ko labarin mafarkin da suka yi, sai ya ce annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya kasance mai da'awa kiran mutane zuwa ga gaskiya gabadin ya shiga kurkuku, kuma da ya shiga ma bai fasa ba bai dina ba, ya ci gaba da kira wada'a al-fatayayn ila at-tauhid, ya kira su zuwa tauhidi, wa nahahuma 'ani ash-shirk, ya hane su zuwa ga abin da yake shirka ne. Wa min fitnatihi alayhi salatu wassalam, yace yana daga jikin basira da kaifin hankali da Allah madaukakin sarki ya masa, annahu lamma ra'a fihi ma qabiliyatan li da'watihi, lokacin da ya fuskanci cewa za su karbi abin da zai iya fada musu na da'awa, saboda sun ce inna naraka minal muhsinin, ya fahimci sun aminci da shi sun yadda da shi, to da haka bai kyale wannan damar ba sai ya amfani da damarsa. Wa ata ya huli yu'abbira lahum ar-ru'ya fara'ahu ma mutashawwiqina li ta'biliha, sannan kuma ya ga sun zaku sun kwadaitu suna so su ji me wannan mafarkin nasu ya kunsa, da haka kawai yana ganin dama fanta hazaha sai ya amfani da wannan fursa din. To haka ake so mai da'awa ya zamanto, haka ake so ne da waye zaman to ka dinga amfani da dama, ka dinga du menene ake cewa aiki da lura ko da ake fada. In akwai lokutan da kawai wani lokaci kawai faduwa suke yi gurbin baki shirya mushi ba zai fado da zaki iya isar da sako an sato ki amfani da daman ki, kar ki zaman to kawai in zaki wa tunatarwa kike daukan al'amur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sai san da kika zo kika je makaranta a gurin dalibai ko sai sanda take zauna a kujera ta wa'azi ko sai sanda take kaza wani lokaci wasu damammakin sukan fado bagatatan ba a shirya ba da zaki isar da sakon kuma ki gani Allah madaukakin sarki ya sa albarka a ciki ya sa a karbi wannan sako قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يفئي أبند شركة تقنصان أبند يكي مون مونة دا ونئرين يني وند يكي أهن كالشيء بكما تأتي ريتانس إذا الشيبة واتباع الذنون الباطلة دبيوة حساشي da zato da ta iya yiwa wanda yake na bata ne wanda babu hakika a cikin sa wa anna kullu ta'ifatin min ta'ifi shirki lahum ma'budun kuma cewa dukkanin wata ta'ifa wa ana wata kungiya cikin wadanda suke mushrikai ne kowa fa yana da wanda yake bautawa a cikin su mana ku din ma da ku ce ba za ku bauta Allah ba to kuma sai kanku a tarwatse wannan ya bautawa wannan ya wantawa wannan ya bantawa wannan kowa da abun da ya riga yace imma narun aw sanamun aw qabrun aw mayyitun yace ko dai wanda suka bautawa wuta ko wanda suka bautawa gunki ko wanda suka bautawa kaburbura ko wanda suka bautawa mamata aw ghairi zalika min al-ma'budat al-mutafarriqa ko kuma wani abu wanda yake koma bayan haka ma cikin abin da yake ana bautawa wanda yake daban-daban allati la tamliku li nafsiha wala li ahliha naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nushura wanda bata iya amfanawa karan kanta ma ko rayuwa ko mutuwa ko amfani ko rashin amfani duka bata iya manta amfana wa kanta wa kullu ta'ifatin tudallil al-ukhra kowanne kuma sashi yana batar da sashi wanda suke bauta abu kaza suna ganin wa'incin su ma ba daidai suke wa'incin su ma akan bata suke wa kulluhum dalluna halikuna dukkan su kuma sun bata sun halaka wa kulluhum dalluna halikuna fa hal hadhihi al-arbab wal-mu'abbadat khairun am Allahu al-wahid al-qahhar malam anan tafsirin ibn abi hayyan yake shine yake hakaito mana wannan jawabin yake cewa duka wannan misalan ma'ana wannan fashin bakin da yake yana so nuna mana wani uslubi da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya amfani da shi a gurin wannan da'awa amma ka kira da abin da yake hankali zai karba wani lokaci ba kadai qala allah qala rasul ba akwai sanda zaki wa mutum ilzami da hankalin sa daidaitaccen hankali ma bai karba kaza ba kai yanzu duk rudanin da yake cikin gurin nan da duk huwa da take ciki wannan ya ce wannan ne Allah wancan ya ce wancan wancan ya ce wancan ga bata ga cin karo da juna ga abinda kuke bauta nan baya amfanuwa baya cutarwa kuma amma aka kake bauta mishi kin ga a hankalce yanzu a nan gurin ka lazumtawa mutum yayi tunani wanda zai dawo cikin hayyacin sa da haka wannan yana cikin uslubi da ya kamata a ce ne da awa ya dauka ko kuma mai son isar da sakon gaskiya yayi riko da shi lokacin da yake so ya isar da wani sako a cikin wannan ayoyi dai inda yake suka zo suke gaya mishi din nan ga abinda suke bukata na fassarar mafarki kuma a cikin amfanar da yayi da wannan dama ya fara isan musu da sakon hakikanin tauhidi ya nuna cewa mutum idan yana ya zo maka da wata bukata ko wata tambaya ko wani neman ba'asi kakan fara da abinda yake mafi muhimmanci ne kafin mai muhimmanci anan ya fara da mas'ala ta tauhidi saboda ita ce jaddaba kuma a kanta ne idan ta samu za a gina waccan fassarar ko wannan abin da suka zo nema za a dora shi a kai da haka kawai ba koyaushe bane in mutum ya maka tambaya wai zallan abin da yake bukata a daidai wannan gabar shi kadai zaka bashi amsa akwai san da shi iya lalurar sa kenan to amma kuma wannan lalurar ta satistanzimu shay'an akhar tana lazumta cewa ya samu ilimin wani abin da to karki mata ruwa in kin tashi sai ki gaya mata da abinda take yi ita a iya fahimtar ta tana bukatar shi da kuma wanda ke iya san da Allah ya baki cewa tana da bukatar shi sai ki hada mata Allah ya sa bayanin nawa ya fito fili misali yanzu ainan mun hadu kawai mai tafsirin alqur'ani la'alla zamu iya cewa ajabaki a fassara ajabaki a fassara amma me yasa muke cire fawai saboda su ne abinda zai taba rayuwar mu kai tsaye yaya zamu gyara to mun ji fassara mun ji wata ilimi yanzu muna ta ya sahibai sijni arbabun mutafariqun eh mun ji dai cewa Allah madaukakin sarki ya kira su zuwa ga tauhid amma ya je taba rayuwar mu to sai ai kokarin a fito wa da mutum abinda aka san yana da bukata sai yana da lalurar sa irin haka ne taba jin wani karatu mallan Allah ya masa rahama yake cewa dubi lokacin da wani mutum ya zo gurin manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya rasulullahi muna hawa jiragen ruwa mu yi tafiya tsawon lokaci kuma abinda muke dauka na daga ruwa wanda muke tafiya da shi wani lokaci zai gaza mana akan bukatun da muke da shi zamu amfani da shi kuwa san me ruwan teku ruwa ne da bai da dadin sha ba zai ma laisa salih mishrub in zaka sha shi to dan haka yanzu wannan ruwa da muke da shi idan muka ce zamu dinga alwala da shi zai kare mana zamu rasa me zamu sha ya rasulullahi ya zani afa natawadda'u min ma'il bahr shin ma ya alwala da ruwan teku ya halatta manzo Allah in ya ga dama zai ce eh ya halatta ku yi alwala to ta kilan aka tafi wata rana wata bukatar ta taso sai ya kara dawa ce ya rasulullahi zamu iya wanka da shi sannan a ce eh ya rasulullahi zamu iya girki da shi a ce eh dai amma da manzo Allah ya tashi sai ya ce huwa tuhuru ma'uhu alhillu maitatu shi ruwan teku at-tuhuru ma'uhu ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa kuma sannan mushan cikin halittar ruwa shi ma halal ne dan Allah ba a bada kaida ba shikenan an baka ilimin da zaka tafi har ka dora wasu abubuwan akai to irin shi ne abinda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yema wa waɗannan bayin Allah da suka zo tambaye shi a cikin fadin sa watta ba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub na cewa ya gaya musu cewa shi ya bi tsari ya bi addini ya bi tafarki na iyayensa ibrahim wa ishaq wa yaqub inma qala yusuf alayhi salam zalika targhiban li sahibaihi fil imani wat tauhid dan ya kwadaitar da su akan imani da kuma tauhidi ya nuna musu wannan abin da kuka gana zo da shi ba wai sama ta kana same shi ba wa tanfiran lahum amma kana alayhi min ash-shirki sannan kuma yana menene za a ce kamar yana ture su daga abin da suke akan shi na abin da ya shafi shirka fa zakara aba'ahu li yuriyahuma annahu min baitin nubuwa sai ya kira iyayensa domin ya nuna musu cewa shi fa daga gida na annabta daga tsatso na annabta ya fito li yuqawwi raghbatahuma fi istima'i ilayhi wa ittiba'i qawlihi saboda ya karfafa musu gwiwa gurin yadda da abin da zai gaya musu kuma su kwadaitu da shi kuma su yadda da shi wannan magana Zamakhshari fil Kashaf ya kawo ta kun ga nan gurin kenan mutum kaka iya fadan dalilin da yasa kake kan bigire kaza saboda a yadda da kai akan abin da zaka fada kuma wannan baya cikin attafaqur bil ansab wanda yake muharram eh ba irin azo ana mu ai gidan mu gidan malamai ne baba na ma shine kaza kaka na ma shine wannan ya zama tafaqur in kida fada ne da niyyar wai ke ki fito da wata falalaki amma babin darura saboda wanda zaki ga yawa su amuntu to zaka iya yin amfani da wannan uslubin gurgudan lalura kuma gurgudan bukata fadin sa ya sahibai sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra bi ayyana wanda yake nufi cewa gashi nan wannan hukuncin akan wane yake ba wancan akan wane yake ba saboda hukuncin biyu ne sakamakon biyu ne daya mummuna daya kikkiawa idan ya fadi mummunan ga wanda yake mummuna zai yi jarhin masha'ir dinsa zai sanya shi ya shiga damuwa zuciyarsa za ta yi kunci wannan yana daga cikin salo da ya kamata mu dauka ko a cikin zamantakewan wani lokaci isar da sakon ba wai shi bane fadar gaskiyar ba wai ita ba yaya aka isar ko yaya aka so tare wani lokaci mutane sukan ta ansar gaskiya idan an zo musu da ita sakamakon yanda aka bayyana an gaya maka a tsarin da zuciyarka ba za ta karba ba sai ya zama to shi dan ya kawata maka kawai kar ka karba an raina ka ne ko amma kaza ne ko amma kaza ne ko nufin ka ake yi da shari ko wani abu dole dai ya zama to mai da'awa yana da hikma udu ila sabili rabbika bil hikmati والموعظه الحسنه كما عند الله مدوكين سركي يفدا قضي الامر الذي فيه تستفتيان الغا ان ينكه حكمي akan al'amarin da kuka zo kuka fatawa anan ya nuna kenan ashe neman fassarar mafarki fatawa ce kuma fatawa addini ba a yin ta da ka dan haka sai wanda yake da ilimin abin yake da sanin abin za a je a nemi wannan fatawa ko wannan sani akan shi sannan a daidai kuma irin wannan gaba din galibi malamai masu tafsiri sukan kawo hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabuiya idza ubbirat waqa'at na cewa idan aka fassara mafarki mafarki kyakkyawa to waqa'a zai auku wannan mafarki kyakkyawa da aka fassara shi zai auku suka kawo duk malaman da suka tafi akan haka sukan kawo hadisi da yake daga abiru zain radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake arru'ya ala rijli ta'ir mafarki kyakkyawan mafarki kamar akan fiffiken ko akan kafafun tsuntsu yake wannan wani salo ne na maganar yaran larabawa akan abin da ake tunanin yayi ko ba yayi ba abin da ba guri guda yake ba abin da duk yake akan kafafun tsuntsu ai shawagi yake ta iya yiwa ya sako lafiya ta iya yiwa ya fado ya tuntsuro daga sama sai suka ce ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma lam tu'abbir matqarba fassara ta ba fa idza ubbirat saqatat idan ya zamanto an fassara to za ta fadi wannan za a ganta menene abinda ta kunsa wala yaqussuha illa ala habibin aw labibin aw di mawaddati manzala sallallahu alaihi wasallam yace kada a bada labarin kikkiawan mafarki illa ala habibin sai ga masoyi aw labibin ko wani mutum wanda aka san mai hankali ne aw di mawaddatin ko wanda yake kaunar ka kuma wannan duk mun ji shi lokacin da muka yi magana akan yanda annabi yusuf alaihi salatu wasalam bai mafarki ya nufaci mahaifinsa a ayan mu ta yau wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhum adkurni 'inda rabbika akwai dalili da yake nuna mana cewa ashe za a iya kiran ubangida da suna rabbu amma fa ba za a iya iflaqin ta ba dole sai an yi idafa ma'ana in an tashi sai an yi idafa in dai wani Allah madaukakin sarki ake nufi irji ila rabbika sai da yace kafir ba wai ko ila rabbi in an ce rabbu kadai ar-rabbu to kuma shine ne ubangijin talikai ga baki dai wanda ba wanda yake halatta a ambata mishi wannan sai shi la ba'sa a cikin wannan magana zamu ga cewa mutum da yace wa qala lil ladhi dhanna annahu najin min mazkurni 'inda rabbika ka ambace ni a gurin ubangidanka ashe sai malamai suka ce babu laifi kenan ashe mutum idan ya shiga wani hali wani yanayi da yake ganin ga wani wanda zai iya taimaka mishi a samu mafita akan wannan abu wata bukata kake da ita ta alkhairi an shiga zakaninka da ita sai aka ce a ai sai kin san hanyar ne sai da wasai ta sai kin je kin samu wani ba wake dauki cin hanci ki bayar fa nake ni wanda zai sa baki ki samu alkhairin abin da kika sa a gaba ko kuma wani matsi da aka shiga ko wata takurawa da aka samu a samu sassauci idan wani ya sa baki suka ce to ashe ya halatta haka addinin ce tun daga annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi aike da a isarwa da sarki domin ya samu sassauci kuma fita akan yanayin da yake ciki wa fi qawlihi ta'ala fa ansahu shaytanu dhikra rabbih a fadin Allah madaukakin sarki fa ansahu shaytanu dhikra rabbih ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi minhajus sunnah nabawiyyah yake cewa isharatu ila anna nisyan alkhair yakunu min ash-shaytan dalili ne da yake nuna cewa mutun ya manta abu na alkhairi to daga shaytan ne manta abun da ya kamata a ce mutun ya rike na alkhairi to shaytan ne yake da wannan tasiri kuma kamar yanda zamu ƙara fahimtar tsantsar adawar da shedan yake yi mawa bayan Allah nagartattu gashi nan tunda kan annabawa ba su kubuta daga adawar shedan ba yanda ya mantar da wancan bawa da ya fita ko wancan bara na sarki da ya fita ya gaya wa sarki saboda kar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya samu sassauci ya fito ya ci gaba da yin da'awa wannan su ne kaɗan daga cikin fa'idoji da na iya ɗauko mana cikin abinda malamai suke ambatawa na tafsirin akan abinda za mu fa'idanta da shi a waɗannan ayoyi na'am malama
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون
الله ما دوقكين سيكي ya bude mana wani shafi a cikin wannan kissa mai albarka kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ma'ana an gama da abin da ya faru tsakanin sa da abokan zaman sa a gidan kurkuku wa qala al malik inni ara sab'a baqarat Allah madaukakin sarki yace sarki yace inni ara sab'a baqarat nayi mafarki ina ganin shanu guda bakwai simani ya'kuluhunna sab'un ija wadanda suke ga su masu kiba ne masu jiki ne masu tsoka ne amma kuma ya'kuluhunna sab'un ija kun ga wasu raman muƙar masassu guda bakwai suna cinye wadannan masu kiba ne wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat sannan kuma ga wasu zangarniyoyi nan su ma guda bakwai waɗanda suke kore shar alama ta cewa suna da kyawu suna da inganci wa ukhara ya bisa sannan kuma ga wasu su ma a gefe waɗanda suke busassu ya ayyuhal mala'u ya ku taron masu sani ya ku taron yan fada ta aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun ku bani labarin menene abinda wannan mafarkin nawa ya kunsa idan har kun kasance masu fassarar mafarki ne ku qalu adghasu ahlamin sai suka ce wannan ba wani abu bane ba face adghasu ahlamin cha kudi hargitsi na mafarki wama nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi mu kan ba mu da sani akan abin da ya shafi fassarar likitattun mafarkai idan sun auku wa qala alladhina ja minhuma wadhakara ba'da umma sai ya zamanto ɗaya daga cikin waɗannan wanda suka kubuta din ma'ana wa'innan matasa guda biyu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ba su fassarar mafarki to ɗayan sun nan wannan wanda ya kubuta tunda an ce ɗaya za a halaka ɗaya zai rayu ko zai ci gaba da hidimar sa a gidan sarki wadakara ba'da umma sai ya zamanto ya tuna bayan wani lokaci mai tsawo ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun sai ce da su ni zan ba ku labarin mafarkin nan ku aiki ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa hadhihi ru'ya min al-malik min malik misr wannan mafarki da ake magana a nan gurin mafarki ne da sarkin misr wanda tun farko mun ji sunan shi wanda malamai suka fi rinjayarwa shine ar-rayyan ibn al-walid مما قدر الله تعالى انها كانت سببا لخروج يوسف من السجن wanda cikin kaddarawa da hukuncin Allah madaukakin sarki ya nufa wannan mafarki da ya zamanto dalili ne da yayi dalilin fitowar annabi Yusuf alayhi salatu wassalam daga sijin mu'azzazan mukarrama cikin daraja cikin girma wadhalika anna al-malaka ra'a hadhihi ar-ru'ya cewa shi wannan sarki ya ga wani mafarki da ya kwanta fa halatu wa ta'ajjaba min amriha sai ta bashi mamaki mafarkin kuma ya tsoratar da shi sannan kuma yake mamakin menene wannan mafarkin haka yake nufi wa ma yakunu tafsiru sannan me zai zama fassarar wannan mafarki fa jama'a al-kahana sai tattaro bokayen sa da ƴan tsubbu da ƴan bugun ƙasa sai aka tattaro su wa kibaru dawlatihi wa umara'ihi sannan da manyan mutanen gari abokan gudanar da mulkin sa kenan kawai mu ce da waziran sa da waye duk ya tattaro su a fada fa qassa alaihim ma ra'a sai ya ba su labarin abin da ya gani a wannan mafarki wa sa'alahum an ta'wilaha sannan ya tambaye su yaya kuke gani fassarar wannan mafarkin falam ya'rifu dhalika a sai ya zamanto ba su san wannan fassarar mafarkin ba wa atazaru ilaihi sai suka bashi uzuri suka bashi hanzari akan rashin su sanin su suka ce adghasu ahlabin wannan ba komai bane ba illa rikitaccen mafarki na yayi mayayi ne ai akhlatu ahlamin iqtadathu ru'yaka hadhihi wannan mafarkin naka ba abin da yake ciki sai rudanin mafarki ba wani abu ne ba da za a fitar da wata fa'ida a ciki wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi ai law kanat ru'ya sahiha min akhlaqin lama kana lana ma'rifatun bi ta'wiliha wa ta'biliha wannan mafarkin da ka ba mu labari ba abin da yake kunshi a cikin sa sai rikici sai ya mutsi to ya za mu iya gano wani abu wanda yake na fassara da za a fitar da shi mai ma'ana fa inda zalika to a daidai wannan lokacin تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف ɗaya daga cikin wannan matasa guda biyu wanda yake ya kubuta da annabi Yusuf ya bashi sako sai kawai ana zancen mafarki sai ya ji ya tuna da sakon da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya bashi ya kuma tuna da cewa a'a ga wani wanda za a iya kai mawa mafarki ya fassara ya bada labarin hakikanin abinda ya faru wa kana ash-shaytanu qad ansahu ma wassahu bihi yusuf kuma shaidan shine ya mantar da shi abinda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya bashi sako min zikri amrihi lil malik ne ya ambata wa sarki wannan lamari na sai tunatar da shi fa inda zalika qala a daidai wannan lokacin sai ya tuna kuma sai ya ce ba'da ummatin bayan wani lokaci ma'ana ba'da muddatin fa qala lahum ayyul malik wal ladina ma'ahum jami'an sai yake cewa da wannan sarki da ma duk wanda suke tare da sarkin a daidai wannan lokacin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan ba ku labarin fassarar wannan mafarkin da aka yi ai bi ta'wili hadha al manam malan yace yana nufin wannan mafarki da aka yi a daidai wannan lokacin fa arsiluni to ku aike ni ma'ana ku tura ni ga wani da na sani me yanayi kaza ga kuma abin da ya faru ga abin da ya faru zan je ya bani fassarar wannan mafarki zan dawo muku da ma'anar wannan abin da mafarkin ta kusa wanda wannan yana cikin iktisari da kamar na faɗa mana tun farko alqur'ani yana yi na kisas din ba a ce sai ya nemi izini sai akai kaza a'a fa arsiluni kutura na inje jin da yaje me yace wa annabi yusuf me annabi yusuf ya fassara wannan mafarki shine abin da insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe za mu tashi akan shi abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ko a cikin lada ya amfanar da mu wanda kuma nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da ni wannan kuskurewa ta wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.